Sashen Hausa na murin Amurka ne yake magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da normal da kuma niya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahabi Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Koriya ta Arewa ta gwada wani katafaren injin din cilla roka daga ƙasa, a cewar kafar labaran gwamnatin ƙasar ta KCNA a yau dinnan Lahadi. Shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un ya ce an yi nasara a wannan gwajin, sannan ya jaddada cewa wannan wato kwanan nan duniya za ta ga irin gagarumar nasara mai kafa tarihi wadda muka yi yau, a cewar kafar labarai ta KCNA. Wannan gwajin ya kunshi har ba injin din rokar, yayin da yake bisa wata marika a ƙasa ba tare da harba wani makami mai linzami ba. An yi wannan izawar ce a tashar harba roka ta Tongjanggiri, daura da kan iyakar Koriya ta Arewa da China, a cewar kafar ta KCNA, wadda ta ce Kim Jong-un da kansa ne ya je tashar da asuba, ya kafa tabaran hangen nesa, sannan ya bayar da umarnin fara gwajin. Tuna dai sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, wanda ke ziyarar aiki a karan farko a nahiyar Asiya tun bayan zamansa sakataren, ya yi kiran da a bullo da wata sabuwar hanyar tunkarar karuwar barazanar nukiliya daga Koriya ta Arewa. Wani mutumin da ake kyautata zaton yana da alaka da kungiyar ISIS, an bindige shi har lahira a filin jirgin saman Paris a jiya Asabar, bayan da ya yi yunkurin sace bindigar wata soja da ke sintiri, a cewar jami'ai. Mutumin, wanda kafar labarai ta Associated Press ta bayyana da Ziyad bin Balgacin, ɗan shekaru 39 da haihuwa, ya fada ma sojar suka yi ta kokowa har ƙasa, sannan ya yi ƙoƙarin ƙwace bindigar ta. To amma sai wasu sojoji biyu da suke sintiri tare da ita suka buɗe masa wuta suka kashe shi, a cewar ministan tsaron Faransa Jean Vidrien. Banda shi, babu wani kuma da al'amarin ya rutsa da shi, wanda ya faru a filin jirgin saman Paris na Oli da ƙarfe 8:30 na safe agogon yankin. Ofishin masu gabatar da ƙara a Paris ya bayyana cewa an taɓa binciken gidan mutumin a shekara 2015 bayan harin ta'addancin nan da aka kai a Paris, wanda ya sanadin mutuwar mutane 130 saboda ganin alamar yana da tsauraran ra'ayin addini. ‘Yan sanda ba su bayyana musabbabin kai hari kan sojojin saman ba. To amma masu gabatar da ƙara a birnin Paris sun ce ɓangaren yaƙi da ta'addanci ne ke gudanar da bincike. ‘Yan sanda sun tsare mahaifi da kuma wani ɗan uwan mutumin da ake zargin jiya Asabar, al'amarin da ‘yan sanda suka ce mataki ne kawai na bincike. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙasar Malaysiya za ta tura sojoji Somaliya a matsayin wani ɓangare na aikin jinƙai na yunkurin kawar da tsananin rashin abinci don ceto dubban mutane, a cewar jami'an gwamnatin Somaliya da na diplomasiya a jiya Asabar. Ina mai tabbatar da wannan rahoton, kuma za a yi cikakken bayani lokacin da tawagar mataimakin Firaministan Somaliya Muhammad Umar Arte, wanda ke ziyara a Malaysiya, ta koma gida, a cewar ministan sadarwa Muhammad Abdi Hayir Mayere ga sashen Somaliyanci na muryar Amurka. Da yake jawabi ga manema labarai a birnin Kuala Lumpur, ministan tsaron Malaysiya Datuk Seri Hamshidmuddin ya ce ƙasarsa za ta tura manyan jami'an soja 3 da kuma dakaru 17 daga ɓangaren kiwon lafiya na sojojin saman ƙasar zuwa Somaliyar. Su kuma sojojin ƙasa, waɗanda suka kunshi wani babban jami'i da dakaru 10, za su riƙa bayar da kariya ga tawagar. za a yi jigilar kayan abinci da magunguna zuwa Somaliyar ne daga jiragen sama samfurin Hercule C-130 a cewar ministan. Motocin bus-bus sun fara jigilar sojojin tawayen Siriya da iyalansu jiya Asabar daga unguwa ta ƙarshe da ta rage a hannunsu a birnin Homs na yankin tsakiyar ƙasar. Zuwa yanzu an kwashe mutane wajen 1,500 daga awwar waɗanda akasari fararen hula ne. Kwashe su wani ɓangare ne na wata yarjejeniyar da Rasha ta taimaka aka cimma a farkon wannan watan. Gwamnan Homs Talal Barazi ya gaya ma kafar labarai ta AFP cewa mayakan 'yan tawaye wajen 423 ma sun bar wannan gundumar. Ko makami guda ko kuma mayaki guda ba za a bari ba a wa'yar a cewarsa. Ana kwasar mayakan da iyalansu ne zuwa wani wato birnin Jarabulus da ke arewacin ƙasar daura da kan iyakar Turkiya. Jami'ai sun ce jigilar za ta ɗau tsawon makonni. Sakataren Babban Bankin Amurka Steve Mnuchin ya ce taron ministocin kuɗi na ƙasashen G20 da aka yi jiya Asabar ya kammalu cikin nasara duk wanda kasa cimma matsaya da ministocin suka yi kan batun watsi da tsarin tattalin arzikin nan na kare wato na kare kasuwar kayayyakin cikin gida. Zan bar wannan wurin da cikakken ƙarfin gwiwar cewa da ni da takwarorin aiki na za mu iya aiki tare don inganta tattalin arzikin duniya ta yadda za a cimma tsayayyen tsarin cinikayya a cewarsa. Nucin, wanda ya yi nuni da ƙudurin shugaban Amurka Donald Trump na taimakama kamfanonin Amurka da kuma ma'aikata, ya yi adawa da yunkurin saka batun hada kare kasuwar wato kasuwar kayayyakin cikin gida da takardar haɗin gwiwa ta sanarwar bayan taro ta ƙunsa. To sai dai Nucin ya ce har yanzu Amurka na na'am da tsarin kasuwancin nan na iya ruwa fidda kai. Muna masu na'am da tsarin nan na barin kasuwa ta daidaita kanta. Muna ɗaya daga cikin kasuwannin duniya mafiya ƙarfi kuma muna ɗaya daga cikin abokan cinikayya mafiya ƙarfi a duniya.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraronmu sai a gyara zama, ga Sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Shin ya harkar ilimi yake ne a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya, musamman Borno da Yobe? Domin ko a kwanakin baya mataimakin shugabar jami'ar Maiduguri ya ce zai ɗauki sama da shekaru 100 kamin yankin arewacin Najeriya ya kama takwarorinsa da ke kudancin ƙasar ta fuskar ilimin zamani. Kuma yankin Arewa maso gabashin Najeriya na buƙatar fiye da haka tun kamin ma rikicin Boko Haram ya kunno kai a yankin. Sai kwatsam muka samu rahoton cewa ƙaramar hukumar Yauri a jihar Kebbi ta kaddamar da wani gangami a garin da ake kira Ukangala domin neman a sanya yara makaranta, inda sakataren ilimi na ƙaramar hukumar Malam Yunusa Salihu ya ce garin mai jama'a 3,000 ba shi da mutum ɗaya da yake da takardar shaidar karatu ta diploma shekaru fiye da 50 bayan da Najeriya ta samu 'yancin kai.
Babban makasudin haɗo mu a nan Ukangala shi ne don ye kuwa dangane da ainihin sa yara makaranta. Gwamnati ta lura da cewa an samu rauni ƙwarai da gaske wurin sa yara makaranta, wanda yake a hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta shigo ciki tare da gwamnatin jiha ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu Matawallan Gwandu. Suka haɗa hannu da Majalisar Ɗinkin Duniya don yayi kuwa ga al'umma a tura yara makaranta don sanin darajar ilimi da mahimmancinsa. To mun lura da cewa garin Ukangala an bata baya ƙwarai game da ainihin sa yara makaranta. Wannan makaranta ta Ukangala tana da shekara 41 da aka gina wannan makaranta. Har yanzu a garin Ukangala ba mu samu mai diploma ko da mutum biyu bane mai diploma guda ne a garin Ukangala jama'a wannan koma baya ne kwarai da gaske shi yasa muka zabi Ukangala ya zama gari wanda za a kaddamar da wannan yekuwa ta sa yara makaranta a cika yara cikin makaranta don su samu ilimi mai inganci don kyautata rayuwarsu da rayuwar al'umman da suke ciki
wanda ya wakilci sarkin Yawuri a wajen taron Alhaji Adamu Aliyu ya bayyana cewa ya kamata a yi gyara game da tafiyar da harkokin ilimi tare da tabbatar da ganin cewa an jawo kowane bangare na masu ruwa da tsaki game da harkokin ilimi ga wakilin sarkin Yawuri Alhaji Adamu Aliyu
idan kun gyara zamu gyara kakimina nan noma yana nan ba roƙon sunayen yara ba a kawun malamai wanda za su yi mana karatu da yaran mu ka tura yaro makaranta yazo makaranta tunda safe har zuwa karfe 2 yaro ya koma gida ka ce ya rubuta sunan shi bayar da sunan shi me zai hana uba da kiyar zuwa wani aikin da yake saboda haka ES mai jama'a ka toma Muhammad dan majalisa ka ji sakon mu ku tsaya ku yi aiki tsakani da Allah mai martaba sarki ya ce ga muku duk abin zai ai adalci adalci shine tubalin komi idan babu adalci abubuwa ba su tafiya
A wajen taro na tuntubi shugaban kwamitin kula da makarantu na karamar hukumar Alhaji Aminu Hassan mai lafiya inda ya bayyana cewa
sanin muhimmancin ilimi don na san can baya duk mutanen yankin ga suna tafiya kusan kilomita 5 kan su kai da makaranta take yau an waye gari ga makaranta cikin garin su to kuma sai aka ce yara ba su zuwa makaranta to sanin na musu cewa garin ba zai je ko ina ba muddin babu ilimi
tama shugabar mata ta Ukangala malama Aishatu Idrisu Ukangala ga abin da take cewa
muna da rauni Ukangala muna da raunin makaranta Jalbabu ba rauni Zamari ba rauni doka da na hagungun sarki garin Ukangala dai adda rauni to saboda haka nan yau an taro a gyaro muna halayen mu da mu da mazajen mu kuma mun ji dadi mun yi farin ciki kuma in dai yare ne za a sa makaranta insha Allah an gama gyarawa sannan na biyu in mu mata muna da lahi ko su maza suna da lahi saboda yaro bai zuwa gona bai zuwa uwagen uwa sai dai gona suna daukan yaran su mazajen su je da yaro sati biyu sati uku a yaro dun bai karatu ba lahin malam yarinya tana yi ne bata tayi hodama ba amma da yanzu tunda an zo a gyara muna garin ne mu kuma mun ji dadi mun yi horin ciki da wanga imani da an ka samu ciki da hoyinta insha Allah da yanzu a bamu dokan da yake in mace ne ta hana yaronta ko yaddiye ta zuwa makaranta a hukunta ta shi kuma namiji in lokaci yayi yace yaro ya je gona ya rage mai aiki har ya kai an kai kwana hudu ba a ga yaro makaranta ba malaman su sa a hukunta
Maryam Ato Muhammad Muryan Amurka daga Benin Kebbi Nigeria
Yayin da karamar hukumar Yawuri take yekuwar a shiga makaranta a jihar Kaduna matsalar ta fita makaranta ake fuskanta a makarantar da ake kira Bilyaminu a yankin Rigasa inda shugaban kwamitin gudanarwa na makarantar Malam Idris Sharif ya gaya wakilin sashin Hausa Iliya Kure cewa sai da shirin samar da abinci ga dalibai da gwamnatin jihar Kaduna ta yi ya sa fiye da yara 15,500 fita daga makarantar sa saboda haka yake kira ga gwamnatin ta sake lale
gaskiya numban nan ya ragu sosai drastically abin da nake nufi shine lokacin kamun ayi stopping in school feeding din kamun ma a fara school feeding earlier ina jin muna da 2000 plus ne pupils a cikin makarantar yaran to 2000 plus nan da aka zo aka fara school feeding din nan muka zo muna da about getting to almost 20,000 yaran sun kai 20,000 but duk da haka rashin sa'a shine da aka zo ka dan yi stopping aka dakatar da shi time na farko sai yaran suka ragu zaka ƙara dakatar da shi time na biyu wannan time din kenan yaran nan sun ƙara raguwa ki sun ƙara raguwa da wajen kusan 15,000 a yanzu wanzo wanda muke da su duka ba su fi 5,000 ko 4,000 da wani abu ba da na rana da na safe duka ba su fa haka ba saboda kawai ina ganin an daina ba su dan abincin da suke ci sun daina zuwa makarantar wajen 15,000 sun daina zuwa makarantar eh to daman gaskiya abincin ma ya janyo su gaskiya muna ganin abincin ma ya janyo su tunda an ba dan haka ba da aka daina ba da abinci za su daina zuwa. Kamar inda muka yi ta kokari muke ta gaya gwamnati ta saya karan fadin makarantar, gaskiya gwamnati ta saya an biya mai gidan nan an yi komai. To amma muna tunanin cewa ko za a zo a rushe shi ne a yi classes, to ba a zo ba tukunna. Kuma a wancan lokacin da muke da wannan population din mun san cewa tunda azuzuwa babu, ga ruwan sama ga menene damuna, muna jin tsoro lokacin damuna ma ta zo za mu yi sayaran mu a gurin. To kamar inda muka ji dai ita gwamnati ta ce za ta dawo da wannan ciyarwa, mun san yaran ma za su dawo. Akwai wani abin da aka danyi kwanan ba, classes babu kujeru, gaskiya ne muna bukatar gwamnati ta kula da wannan, a kawo kujeru da tebura wanda yara za su zo na su yi karatu, a gyara kofofin makarantar da babu, winduna babu. Mun yi kokari kwanan bayan nan samu dan sayan kuɗi mun yi flow maimakon da biya ground ne san a cikin classes din, ba da yanzu an yi flow kin ga da sauki. Ni ina ganin cewa challenges din suna da yawa akan gwamnati bangaren education, amma kuma ni tunani na shine shi wannan His Excellency shi da Executive Governor of Kaduna State Nasiru Malam Nasiru yayi wani tunani fa wanda ni I always ina kowane lokaci ina girmama shi akan haka. Tunani na kullun ina faɗa shine yaran nan wajen dubu kaza dubu kaza dubu kaza da da suke zaune ba mu san inda suke ba, sai aka zo aka fara school feeding muka gansu a makaranta. Kullun abin da nake tunani shine nan da shekara 10 zuwa shekara 15 in yaran nan ba su samu karatu ba me za su zama a Najeriya.
Daga jihar Katsina kuma dan majalisar dokokin jihar mai wakiltar Dutsen ma Malam Bishir Mamman yake kira ga gwamnatin jihar ta bullo da shirin tallafa wa makarantun tsangaya da su Islamiyya dake jihar. Dan majalisar wanda yayin wannan kira a hira da wakilin sashin Hausa Zaharuddin Sani ya ce akwai buƙatar haka bayan da ya kai ziyarar gane makansa a yankin nasa.
Ta Islamiyya akasari za ka ga wurare mutane za ka gani da dama masu gina ta su ba da sadaka ta jariya. So idan suka gina ta ko kuma ne ba da hilin a ce ana neman gudunmuwa domin gina Islamiyya. Saboda haka mutane za a yi ta bi manyan mutane duk wanda ake gani da wani abu hannun shi da gwamnati za a yi ta bi ana neman gudunmuwa. To ganin hakan yasa Islamiyya da na shiga na gani suna ta neman gudunmuwa ta ainihin ina makewayi da ainihin filista wani wuri. So kuma nace to su amin ya suke samun abin da suke ba malaman da ke koyar da su. Sai aka ga mun cewa na tambaye wasu daliban daga ciki suke ga mun ai suke bada kuɗi duk wata wata naira 50. So da nayi total naga kuɗin duka naira 50 nawa ne. So malaman indai har ana so a riƙe ya kamata mu ma karin kanmu. So ya kamata a ce mu karin kanmu mun ba gwamnati shawara a matsayina na dan majalisa masu yin doka. Haka nake domin haka na kawo kudin a majalisar dokoki na nemi gudunmuwa ga abokai aiki na domin su mara mini baya. Ganin cewa abin yayi tasiri an tura majalisar zattawa domin su duba muhimmancin abin domin amincewa da wannan kudiri nawa a sashi domin ainihin biyan su wannan malaman Islamiyya a kalla koda duk wata a riga ba su wani dan allowance. Sannan haka kuma makarantar Allah kansu. So a gaskiya na zagaya na ga yara yadda suke karatun musamman da dare lokacin sanyi zaga suna hura wuta daga nan yaro ne yana kinkidi ma. So wannan bacci na ya dauke shi daga nan ya koma ya wada cikin wannan wutai bai san ma ya wada ba. Kaga wannan ba karamin hadari bane ba. To shi ne yake kira ga gwamnati da ta taimaka bangaren makarantar allo ainihin yara zaga suna yawo suna hama da wasu kuraji jikinsu ga sanan dai ba galihu. To ganin hakan nace ne kira ga majalisa domin a tura ma majalisar zattawa domin ta taimaka ta duba a tallafa mu wannan ainihin makarantun allo wajen sama musu abinci wajen sama musu ingantaccen ruwan sha sama musu ingantaccen muhalli su ma saboda su ma duk suna karkashin jagorancin gwamnati. To saboda haka nake kira gwamnati da ta duba sosai a ga cewa an tallafa mu wannan makarantu na allo musamman abinci ba na ce ko da yaushe ba ko da irin bayan wasu watanni ne kwatar su rage wannan yawace yawacin na bara. A gaskiya tsaye suke malaman makarantun Islamiyya da na Allah ba sahi ba rana ba dare kullun zaka ga an tashi za su yi wannan karatu. Ya dace mu ma mu tsaya mu duba mu ga cewa an yi wani shiri akan su na kyautata musu.
To honorable ban tare lumfashin ka bari in koma can wannan magana ta harakokin almajirai din wanda in ban manta ba zaka ga akwai wani lokaci da gwamnati tarayya ta yi makarantun almajirai din nan zaka ga wani lokaci su waɗannan makarantu ke ba almajiran ake sakawa ba. Wani bayani zaka yi mai sauraro?
To a gaskiya ni kaina ina kokarin ƙara kawo wannan motion din na dangane da wannan makarantun wanda ake kira tsangaya. So zaka ga an gina su wasu local government din musamman dusan ma ni ma an gina ta. Idan ka lura zaka ga cewa a yanzu ma kusan duk an kokkwara abubuwa sun mame da wurin kaman ma wurin wali ne na irin aje ma ai wani shashin shi wanda bai kamata ba so zaka cewa an kwara window can an kwara kwano can so mu mutanen mu ma ba su amfana da wannan wurin wanda gwamnatin baya take nan to ya kamata a ce lokacin da aka yi wannan makarantun gwamnatin kamar ta ce ta yi su domin almajirai so kuma ya kamata a ce tunda an yi domin su to ya kamata a ce an sa su a cikin kuma an doki matakai da kuma ainihin hanyoyi wanda za a kare musu ainihin dukkan wasaƙoƙin su da kuma ciyar da su da shayar da su a wurin domin su samu kyakkyawan ainihin muhalli da tarbiyya da kuma makwanci yadda za su samu karatun cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali to amma ba hakan ba to amma mu yanzu in Allah ya yarda a matsayin mu wanda Allah ya kai mu yanzu insha Allah yanzu ne murya majalisa idan mun dawo in Allah yana cikin kudirin da zan kawo domin ai gaggawar renovation din wannan wuraren a maida mu wa'annan almajiran wuraren su domin su amfana da wurin al'umma ayi adalci kuma muna insha Allah mun samu shugabanni tun daga mai girma shugaban kasa har Right Honorable Aminu Bello Masari da ainihin shugaban majalisa Right Honorable Abubakar Yahaya Kusada kuma insha Allah muna ganin su mutane ne masu son cigaba muna gare mu ga godiya ga su kansu manyan malaman ce ainihin limamai da malaman islamiyoyi da na makarantun allo bisa irin yadda suke bada gudunmuwa wajen addu'o'i ga mai girma shugaban kasa to kuma insha Allah mu ma za su ga irin sakai da zamu musu a matsayin na wanda muke a gwamnatance insha Allah
babu shakka kwararruwa fagen bungasa harkar ilimi na kungiyar rana mai samun tallafi daga UNICEF da hukumar ayyukan raya kasashe ta Ingila da ake kira DFID a takaice da kuma hadin gwiwar kungiyar raya kasashe ta Amurka wato USAID ta gano bakin zarin wajen farfado da darajar ilimi a Najeriya musamman a yankin arewa ta wajen amfani da harshen uwa rana ta shirye ziyarar makarantun da take aiki a jihohin Katsina da Zamfara jami'an ilimi daga Katsina sun ziyarci waɗannan makarantu da ke karkashin shirin rana da ke Zamfara su kuma takwarorinsu na Zamfara suka ziyarci makarantu da ke Katsina wakilin sashin Hausa Sani Malumfashi ya bi ayarin inda ya zanta da wakilin sakataren ilimi Malam Sada Ibrahim game da yadda lamarin koyarwa ke gudana
a gaskiya shirin nan na rana da take koyar da Hausa ya bunƙasa yana samu yara sha'awa sosai da sosai saboda wani abu ne wanda aka dauko hanya irin ta dacen wanda wannan hanya take gwada ma malami yadda zai koya ma yara abu su gane komin dakikancin su saboda abun nan dalla dalla yake saboda haka malami zai bi littafi kop 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 tun daga farko har ƙarshe kuma zai zamanto cewa ainihin daliban nan sun gane darasin shi sosai ba kamar irin yadda ainihin ake shigowa ba aji da a zo a yi abubuwa bula 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 waɗanda yara ma ba su fahimta ba za ka ga darasin rana shi yaro na yi malami na yi yaro na yi
dukkan su zama inform mai koyi
saboda haka wannan shiri yana da burgewa kwarai kuma yana ƙara ma yara hazaka da shawa ya kasance za ka ga ajin yara ma su da kansu suke jewa malam kana ajin mu malam a zo a yi mu darasi na rana saboda fa'idancinta da muhimmancinta kuma wannan shiri na program na rana gaskiya yana taimakawa kwarai bisa ga tace halaye na malamai akwai malamai waɗanda ba su kula da aikinsu ba amma shi shiri na rana bayi da ragon malami saboda kowane malami bayi da ragon malami bayi kuma da makarancin malami
ta bakin Alhaji Sada Ibrahim kenan wakilin na sakataren ilimi
sunana barista Suwaiba Ibrahim Barau permanent member a hukumar ba da ilimi bai daya ta jihar Zamfara
me zake iya bayyana mana game da matsayin abinda yanzu kika gani a wannan makaranta da kuma wanda yake gudana a can jihar ku
to gaskiya abun yana tafiya kamar daidai da Zamfara din da Katsina game da wannan activity na rana idan saboda yanzu gashi muna ganin yara sun dauko littafi sun buɗa shi sun san inda suke suna nunawa kuma suna karantawa kuma har za a yi musu tambaya su ba da ansa sannan kuma zaka ga sun nuna da yatsa inda ake karantawa wanda nuna kenan sun san ina ake karanta kuma suna iya karantawa din da kansu wanda wanga aji uku ne wanda a can baya da zamu ga dan aji shida ba zai ma iya rika littafi daidai ba
da yake wannan tallafi ne wato ma UNICEF suke bada abu ne wanda yake yana da wurin takaitaccen wa'adi shin me ke koyi nan gaba ganin irin nasarar da aka samu
gaskiya burina a Zamfara shine muka cewa ba wai wa'anga makarantun na gwaji ba a ɗaya makarantun na Zamfara an ɗauki wannan mataki domin muna son mu ga cewa lalle yaro da bakin aji ɗaya zuwa aji uku yana iya karatu kuma yana iya rubutu
Sani Shaibu Malumfashi murya Amurka daga birnin Katsina a Najeriya
Gama ƙarin bayani kan tasirin amfani da harshen uwa wadda kusan ma yanzu ya kusa ya zama ƙauyenci wajen iyaye ma balle kuma a makarantu. Shugaban kwalejin ilimi ta jihar Taraba da ke zin Dr. Magdiyo ya yi walawal sani ko na ƙarin bayani kan ra'ayinsa game da amfani da harshen uwa wajen koyarwa. Albarkacin ranar harshen uwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kowace shekara da aka yi bikinsa cikin watan Fabrairun nan da ya wuce.
Wanda ake kira curriculum designer da kuma planner suna da hange nesa cewa yaro ya fara karatu da harshen na immediate environment nashi. Dalilin shine farko wanda yaro ya saba da su shine iyayensa. To daga shekara daya zuwa biyar, wato ana nufi yaro kafin shiga primary school ya kamata daga shekara biyar, in yaro ya tashi da yaren shi ne ko kuwa yaren da ya fi makusanci ta wurin shi, in kuma ya tafi makaranta kaje ka kawo mashi yaren da bai taba sani ba, zai zama da damuwa koyarwa. Ta dalili ne masana suka ce to yana da kyau sakani tafiya makaranta da kuma iyaye ya kamata ana hadawa yaro ya fara karatu na, domin menene ya san sunaye dabbobi da itatuwa duka da yare ne, ko kuwa da yare da mafi kusa musamman ce yanzu muna amfani da Hausa. Banda yaren yaro yana amfani da Hausa, wanda ya san sunan itace, ya san sunan dabba, ka kai shi makaranta sai ka ce this is a cat, to shi zai bada wahala ya san menene cat. Amma in ka ce wannan kule, to kaga yaro zai fara fahimta. Daga nan aji daya biyu uku ya fara gwamnati, yanzu ana yana ga domin turanci ne kawai za a yi shi da turanci. So yanzu ya samu ya zama acquainted to new environment da yake, so yanzu ana introducing turanci, sai ya translating wannan kule nan shine cat, wannan to haka shine zai bada background na abuna. Dalilin da masana suna cewa idan ka zo ka jumping yaro zuwa wani abuna yana frustrating wasu yara, dalilin da suna gudu makaranta kenan. Amma yaro ya zo san wannan environment yana da dadi, yana ana koya mashi da yaren da ya sani, zai ya samu da yaren da ya sani, to zai zama mashi da sauki, zai develop interest a makaranta. Da yanka kawo mashi abinda yana da nauyi ko ya fi mawuya, so yaro kuma zai amince da shi ya samu karfin koyarwa da cikin wancan abu.
Masu sauraro, da wannan Allah ya kawo mu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako, sai kuma makon gaba da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Dodo ne wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu karkare shirin ka takaitattun labaran duniya.
To a takaice, Koriya ta Arewa ta gwada wani katafarin injin din cilla roka daga ƙasa, a cewar kafar labaran gwamnatin ƙasar ta KCNA a yau din Lahadi. Shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un ya ce an yi nasara a wannan gwajin, sannan ya jaddada cewa kwanan nan duniya za ta ga irin gagarumar nasara mai kafa tarihi wadda muka yi yau, a cewar kafar labaran ta KCNA. Wani mutumin da ake kyautata zaton yana da alaka da kungiyar ISIS an bindige shi har lahira a filin jirgin saman Paris a jiya Asabar, bayan da yayi yunkurin sace bindigar wata mace da ke wato soja mace da ke sintiri a cewar jami'ai. Mutumin wanda kafar labarai ta Associated Press ta bayyana da Ziad bin Belgacem, dan shekaru 39 da haihuwa, ya fada ma sojar suka yi ta kukuwa har ƙasa.
Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfi Hashin Gumel ke cewa ku huta lafiya.